كريم 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 شهر عظيم عظيم رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan Ramadan hijira 444 45 wata tazo za ta karba addinin musulunci daga ina kike ko kuke an su nawa ne okay mace ce da namiji ta fara da macen daga ina kike ina Taraba kina so zaki musulunta ke kika yadda kika amince ko wani ya takura ki ke kika amince da kanki shekarun ki nawa shekara ki 21 kina so ki musulunta yadda yardake da amincewar ki ba wani ne ya tilasta ki ba kin yadda zaki musulunta tsakanin ki da Allah to zan maimaita wata kalma sai ki maimaita a baya na ko in karanta ki maimaita sai in fassara miki abinda ta kunsa alƙawarin ki na shiga addinin musulunci ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله أبن لك كجي شكين هرش الله رب شكين شي لغا يونا يدى كما نا أمن شي كما نا غمسو بابا أبن بوتابي سا چن چن تا لغا سكي آسي الله شكا لأي كين يدى ده حكا شكا شي ناشي دانا أمن تا نا غمسو أنا محمد منزان الله ني كين يدى ده حكا كين يدى kika ce kin yadda annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan maryamu ne ba dan Allah bane kuma ba Allah bane kin yadda wannan shine musulunci me sunan ki
mene sunan ki
dama can sunan ki Fatima wanda yake so a sa miki to na da ya sunan ki a da Royce okay Royce flower kenan ko ni okay Noise No noise ko?
Noise.
Royce. Noise.
Noise.
Hein?
Noise.
Okay, Lois. L ne a farko?
L ne.
Okay, to Lois. To a ci gaba da kiran ki Lois ko kina son ki canza? Ki canza zuwa me? Zuwa Fatima. Tace daga yau a daina kiranta Lois. A dinga kiranta da suna Fatima. Da haka za a je ki canjin suna akwai lauyan mu za a je ki canjin suna saboda takaddinki da karatinki da kuma ci gaban rayuwarki daga yau za a dinga kiran ki Fatima kin yi karatu biki karasa ba to za a yi kokari insha Allah ki yi karatu ki karasa iyayenki sun gamsu ki musulunta kin nemi izinin su bafanki shi kin gaya masa zaki musulunta okay tare da shi ya yadda ke musulunta Allahu akbar tace da addinin musulunci ya shiga ranta tana so ta musulunta sai ta ga babbanta yace ya amince tare ma suka zo da shi domin ta karba addinin musulunci to muna da makaranta da za a yi miki register yanzu domin a koya miki abubuwan da ya hau kan mutum idan ya musulunta muna da jajirtattun mata masu ilimin addini da na zamani waɗanda muka yi training din su don su karantar da mata waɗanda suka shigo basic Islamic education abinda ya kamata ka sani lokacin da ka shigo musulunci da sharuɗan zamanka musulmi da haka za mu haɗa ki da su sai ki je gurin su za su ci gaba da koyar da ke musulunci muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke a addinin musulunci sai waye shikenan to akwai namiji kuma shi ma yana so ya musulunta to kai daga ina ka fito kai kuma daga baka jin Hausa from Delta state to kana so ka musulunta okay kai ka yadda ko wani ya maka dole kai ka yadda da kanka shekara ka nawa iyayenka sun san zaka musulunta ko baka gaya musu ba in ta ji ka musulunta za ta yadda ko za ta yi fada kana so ka musulunta tsakaninka da Allah alhamdulillah to shikenan yanzu shekara ka 27 a ka zama cikakken mutum ai so zan gaya maka kalmar shahada cikin larabci in ka amince sai a fassara ma in ka amince shine alƙawari da ka dauka ka shigo musulunci ashhadu repeat after me ashhadu ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah wa rasulu ka ce ka sheda you be a witness ya amince to amince waka shi ya mai da kai musulmi menene sunanka me sunanka promise a ci gaba da kiranka promise ko kana son ka canza sunanka to wani suna kake so sunansa ba shi da wata illa zai ci gaba da amfani da sunansa iska wacce ya ce a sa masa Abdullahi ma'ana Abdullahi shine wanda iya da ba zai bauta wa kowa ba sai Allah ka amince da wannan to shi kenan yadda ka da wannan yanzu ya ka zama musulmi muna maka fatan shigowa addinin musulunci shikenan ko akwai wani to alhamdulillah Allah ya tabbatar da mu da shi a musulunci a muna nan a cikin aya ta 233 wanda muka karanta jiya kuma yau zamu sake maimaita ta saboda jiya bamu ƙara bayani akan ta ba aya ta 233 bismillah al-rahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
أبياني نمك قبات الجياء شو أولنا آية تنا مقناني أكام أنقروري قداء أكو أنقري نفركو شيني محيفيا bangare na biyu shine mahaifi bangare na uku shine abinda aka haifa to idan ana zaman lafiya ana zaman aure babu wata fitina ba rigima ba arabu ba an san idan an haifi yaro mahaifiyarsa ce za ta shayar da shi ba tare da an yi la'akari da cewa sai an ware mata wani kuɗi na musamman domin harkar shayarwa ba amma idan an samu rabuwa to anan ne dan da aka haifa wanda ke tsakanin babansa da babarsa yake gamuwa da wahala na farko babansa ya saki babarsa ko babarsa ta fita daga gidan babansa shi kuma yanzu yana tsakani yana da haƙi akan babansa na ya ci gaba da daukan nauyinsa kuma yana da haƙi akan mahaifiyarsa na ta ci gaba da renansa daga ciki akwai shayarwa to wannan shayarwar ita ce idan rabuwa ta faru to ya za a yi da wannan harka shayarwa shine Allah ta'ala ya adafi akan ayoyin da muka gabatar na maganar saki cewa mata da aka saka suna da ko kuma bayan sun haihu kamar yadda can a cikin suratul talaq Allah ta'ala ya faɗa wa ulatil ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun waɗanda suke da ciki idan an sake su to ƙarshen iddarsu shine su haihu to idan ta haihu kuma sai mas'alar tasowa ta zo tunda ta riga ta haihu ta kare idda tunda ta kare idda wannan dan da ita ce mahaifiyarsa kuma yanzu ga ta ba matar babansa bace to kuma dole babansa ya dauki nauyin shayar da shi dan haka Allah ta'ala sai ya tsara yadda za a dauki nauyin shayar da wannan yaro tare da kulawar mahaifin zai dinga biyanta ita kuma za ta ci gaba da shayar da wato wannan yaro fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna Allah ya ce idan za su shayar muku da wannan yaro to ku biya su ladan shayarwar wa in ta'asartum fasaturdu lahu ukhra idan ku wata ki tace ita tunda an sake ta ba za ta shayar da wannan jariri ba Allah ta'ala ya ce to a nemi wata ayi jinga da ita ta shayar da wannan yaro. Saboda haka shi yasa wannan aya ta zama adafi ce akan mas'alar saki da aka yi a baya, anan sai aka ware wacce take ta haihu kuma an sake ta. Don haka shine mas'alar shayarwa ta taso. Don haka Allah ta'ala ya ce wal walidatu, wacce matan da suka haifi yaya ana kiransu walidat, wato wanda suka haihu, yurdi'ina auladahun, su ne za su shayar da ƴaƴan da suka haifa, ko kuma an kallafa musu su shayar da ƴaƴan. Ya zo da sigar labari, amma ana nufin umarni, lalle su shayar da ƴaƴan da suka haifa, haulaini, tsawon shekara biyu, kamilaini cikakku, a tsawon shekara biyu cikakku, wannan uwa ita ce za ta shayar da wannan yaro. Amma liman arada, ga wanda yake nufi an yutimma arada'a, bisa cika ko kuma ya cika wannan shayarwa. Idan ana son a cika shayarwa, shine ake kaiwa shekara biyu. Amma za a iya yaye yaro kafin cika shekara biyu, kuma za a iya samun wata maslaha ta sa a dora ma akan shekara biyu. Wato kenan shi shekara biyu shine haddi na tsakiya a harkar shayar da yaro. Wa fisaluhu fi amain, yaye shi shekara biyu ne. Wa hamlu wa fisaluhu 30 shahran, da daukan cikin sa da kuma wato yayansa shekara ko wata 30 ne, shekara biyu kenan da watanni. Don haka wannan sai ya zama an hada da cikin da kuma renan cikin da kuma reno haƙi zuwa bayan an haihu zuwa lokacin da za a yaye mutum ya wadatu ga barin shan nono. Ta Allah ta'ala ce wa alal mauludi, akan wanda aka wa haihuwa, waye aka wa haihuwa? Uba kenan. Al mauludi lahu, akwai al maulud shine dan, akwai al mauludi lahu shine uban, akwai walida ita ce uwar. To sai Allah ya ce rizquhunna, daukan nauyin arzikin su ci da sha, wa kiswatuhunna, da kuma yi musu tufafi, to alal mauludi lahu, yana kan wanda aka wa haihuwa. Ma'ana kai uba, kai ne zaka dauki nauyin ita matar da wato matakka, haka kuma in ka saki mace tana da ciki, zaka ci gaba da daukan nauyin cikin, in ta haihu zaka ci gaba da daukan nauyinta a lokacin da take shayan maka da jaririnka. Kiswatuhunna, yi musu tufafi. An gabatar da rizquhunna saboda abubuwa guda biyu. Na farko, abinda mutum zai ci yafi mahimmanci akan abinda zai daura. Sannan idan mutum ya koshi ba abinda yake bukata, kuma sai ya rufe tsiraicin sa. Da haka tsiraicin ciki shi ake kira yunwa, ana kau da shi ne da ci da sha. Tsiraicin waje kuma ana kau da shi ne da daura tufafi. Da haka sai Allah ta'ala fahimci abubuwa guda biyu, ya ambaci abubuwa guda biyu da dan adam yafi bukata, shine ya kawar da yunwa ta hanyar ci da sha, ya kuma kawar da tsiraici ta hanyar sanya tufafi. Don haka Allah ta'ala sai ya ce daukan nauyin wato ita matar da kuma ɗanta da ta haifa wajibi ne akan shi wanda aka wa haihuwar. Don haka in an maka haihuwa da ragon suna da tufafin da uwar za ta daura da wanda yaron zai daura da daukan nauyinsu gaba ɗaya, yana wuyanka. Amma bil ma'ruf, a kula da shari'a. Abinda yasa aka ce bil ma'ruf, saboda al'amari yana sabawa a hali uku. Wani yana da arziki, kaga sai yayi gwargwadon arzikinsa. Wani ya matsakaici ne a arzikin, sai ya gwargwadon tsakatsakinsa. Wani kuma kadaran kada hanni, wato bai da hali sosai, wannan sai ya bayi shi ma gwargwadon liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Laka Allah ta'ala yace wato daukan nauyin su, cin su da shan su da sutura su da maganin su da dukkan wani al'amari da ya shafi nauyi, yana kan wanda aka wa haihuwa, wato ya dauki nauyinta. Kunga Allah ta'ala ya kare haƙƙin uwa, ya kare haƙƙin jaririnta, sannan kuma ya kare haƙƙin shi ma wanda za a dora masa nauyin, domin kada a ce an dora masa nauyi sai Allah ya ce bil ma'ruf, a kula da gwargwadon nauyi da haƙƙinsa. Da haka sai a duba, a samu ƙwararru su duba su ga wannan mutumin nawa ya kamata ya dinga bawa wannan mata na ladan shayarwa, sannan kuma kamar nawa ne ita kuma ya kamata a bata, shi kuma kamar nawa ya kamata ya bayar. A duba kimarta, shi ma a duba samunsa. Shin anan za a duba shi ne ko ita za a duba? Idan dama daga gidan arziki ya ɗauko ta da wadata, sai a duba a gidansu ya ake yi. Ko kuma a shi ɗin mai wadata ne, amma sai ɗauko ta daga gidan talakawa, to shi za a duba ko ita za a duba? wasu malamai suka ce a duba ta dan haka sai ya kawo da yawa wasu ka ce a'a a duba shi sai ya kawo gurgurdan karfin sa wadannan abubadin masaloli ne na ijtihadi shi yasa Allah ya ce bil ma'ruf da sanannan abu shar'an wa adatan wa aqalan a duba abun a shari'a aga kamar nawa ya kamata a yanka masa a duba abun a al'ada aga irin wannan matar da irin wannan namijin in suka yi meye suka fita domin wasu lokutan har girman ragon ake duba sai a ce wannan ragon yayi kankanta ko kuma mutun yayi a tamfa guda kaza ya kawo ragon suna ya kawo kayan tufafin suna bi ya kawo abubuwa kuma sai a rena wasu lokutan kuma sai aga yayi yawa wata ran aga yayi kadan gurgurdan yadda aka bayar don haka a duba shari'a a duba al'ada mai kyau a kuma duba a hankalce wannan abin da ya cancanci a ce ya sauke nauyi ko bai sauke ba sai Allah ta'ala ya sake bada uzuri yace la tukallafu nafsun ba a dora marai illa wus'aha sai gurgurdan ikonta Allah ta'ala yace ka a dora marai sai gurgurdan ikonta ma'ana kada a dora masa abin da yafi karfin sa haka ita ma uwar kada a dora mata abin da yafi karfin ta a duba ta a duba shi a duba kuma yaron a duba bukatar kowa ba tare da an takura ta ba ba tare da an takura shi ba ko ba tare da an saka yaron a cikin kunci ba la tudarra walidatun biwalajiha Allah ya ce kada a cuta ma uwa da danta ma'ana kada a cuta ma uwa ta hanyar dan saboda danta ka a tilasta mata sai ta shayar da shi alhalin ba za ta iya ba ko kuma a raba ta da shi tana son ta shayar da shi duk wannan an cuta mata ne haka nan kuma za a iya cutawa dan a raba shi da uwarsa alhalin yana bukatar uwarsa ko kuma a raba ta da shi ita tana bukatar sa saboda haka a duba yadda ba za ta cutu ba dan ba zai cutu ba shi ma uban ba zai cutu ba sai Allah ya ce wala mauludun lahu bi waladihi haka kuma ka a cuta ma ka a cutar da shi ma uba ta hanyar dan sa ka a dora masa abin da ba zai iya ba ko kuma a bashi jaririn a ce ya je shayar da shi alhalin bai sami wacce za ta shayar da shi ba wannan aya ita ce karshe wajen nuna adalci da kuma abin da ake kira haƙƙin dan adam domin anan an duba haƙoƙi guda uku an duba haƙƙin jariri Allah ya ce kada a cuci uwa ta hanyar raba ta da danta alhalin tana buƙatar shayar da shi kan kuma a cuta ma yaron ta hanyar shi kuma wato raba shi da uwarsa ko kuma a cuta ma uwar ta hanyar dora mata abin da ba za ta iya ba ko kuma a cuta ma yaron ta hanyar ko dai a batta da shi ya cutu ko kuma a raba ta da shi ya cutu ko da wanne cutar za ta iya zuwa a wajen rabawar za ta iya zuwa a wajen hadawar haka amfanin zai iya zuwa a wajen hadawar amfanin zai iya zuwa a wajen wato rabawar akwai lokacin da an raba da da uwarsa to duk su biyun sun cutu akwai kuma lokacin da an raba da da uwarsa to dan yafi amfanuwa in ba uwar saboda uwa ita ce za ta cutar da shi an yi nazari an ga ita uwar ba ta da lokacin da za ta shayar da shi ko ba ta da lafiyar da za ta cutar da za ta shayar da shi ko ko ba ta da tarbiyyar da za ta iya rike shi ya samu kyakkyawan tarbiyya ya taso a gida mai kyau to kaga anan duk da uwa tana so sai a raba ta da dan domin maslahar dan ake bukata ko kuma akwai lokacin da za a ce ita ta kanta za ta ce ba ta so ba za ta shayar ba an sha samun mata su fishi in an sake su su ce ba za su shayar da yaron ba ko kuma shi uba ya ce zai kwace ɗansa alhalin yana bukatar nonon wato ainihin mahaifiyarsa to shi yasa Allah ta'ala ya ce kada a cutar da uwa ta hanyar raba ta da ɗanta ka kuma a cutar da shi kuma uban ta hanyar shi kuma shi ma ɗansa ma'ana a tilasta shi ya biya abin da ba zai iya biya ba ko kuma a wato raba shi da ɗan ma'ana ɗan kada ya zama dalilin cutuwa ga uwar kai zama dalilin cutuwa ga ainihin wato a uban da uwar gaba daya haka shi ma dan kada ya zama an cutar da shi ma'ana haƙoƙi guda uku haƙƙin uwa haƙƙin danta da haƙƙin wanda aka haifa to amma su turawa kullun sai su dinga haƙƙin mata da haƙƙin yara to ina mijin matar ina kuma baban yaron kai ka ce baban yaro da mijin matar cutar da su yake kullun sai ai ta magana haƙƙin ya mata haƙƙin yara ina haƙƙin mijin matar ina haƙƙin baban yaron shi yasa wata ran da aka kafa kungiyar yancin mata sai su kuma suka kafa kungiyar yancin maza suka ce su kuma sun kafa kungiya ne domin kwato yancin maza tunda an kafa kungiya domin kwato yancin mata suka ce su ma sun kafa kungiya domin kwato yancin maza to kaga kenan wannan kungiyoyi ba za su yi amfani ba sai an samu balance kowa a bashi haƙƙinsa ka a cutar da la darara wala dirara, ba cuta babu cutarwa, man darra darra Allah bi wa man shaqa shaqa Allah alai, wanda ya nufi cuta Allah zai mayar da sakamako kansa, wanda ya nufi tsanantawa Allah zai mayar da tsanantawa a kansa. Wa alal warisi mithlu zalika, haka kuma akan wanda yake magaji shi ma akwai kwatan kwacin haka. To waye magaji anan? An yi maganganu guda hudu akan waye magaji. Wasu ka ce magaji ana nufin shi jaririn, idan mahaifinsa ya mutu ya ban masa dukiya, to kwatan kwacin abin da za a iba a dukiyarsa a shayar da shi kenan. Wasu ka ce a'a, magaji anan magajin uban, kamar shi uban sai ya rasu sai ya bar wasu ƴaƴan sun gaje shi, za su rike ma yaron dukiya, to su ma kwatan kwacin abin da za su biya kenan na maganar shayar da shi. Ko kuma waris, shi ana nufin shi kansa, wato ainihin uban, wanda shi waris ne, idan zai gaji ɗansa shi ma zai gaje shi. To amma ƙaulin da ya fije shi ne ko ya koma kan uban ko ya koma kan ɗan. Ma'ana ɗan idan ya zama shi ma waris ne, wato wanda za su gaje shi, su ma su zama sun ɗauki nauyin biyan wannan kuɗi ko kuma wannan haƙƙi, su ma yana kansu, wato ba tare da an cutar da su ba. Fa in arada fisalan, to nan kuma sai ya zama ana son a yaye yaro. Kun san ita rabuwa fa ba a faɗa ba ne, kamar yadda ake shirya aure a yi shi cikin mutunci, haka ake so ita ma rabuwa a yi ta cikin mutunci. Amma mafi yawa mun za ku ga rabuwanmu sai ta zama ba mutunci, da kora, da wulaƙanci, da fatattaka, da watsi, da kaya, da zage-zage, da ɓata suna, da sharri. Mace ta auri namiji sun rabu, ta je ta yi mata sharri, ko mutum ya auri mace sun rabu, ya je ta yi mata sharri, ya ta ƙara abubuwan da ba haka take ba, ya ta ɓata ta, ko ita ta je ta ɓata shi. Ko kuma idan an bata riƙo na yaron, ta yi ta zuga yaron tana ɓata ubansa a gurinsa har ya tashi baya son ubansa. Ko kuma idan an bawa uban, ya yi ta zagin uwar har ɗan ya tashi baya ganin mutuncin uwarsa. Bayan ku wannan bai zama dalili don ku rabu da mace ka dinga ɓata ta a gurin ƴaƴanta ba, haka kuwa bai kamata ita ma ta dinga ɓata wato ainihin uba a wurin ƴaƴansa ba. Shi yasa duk wanda aka ba riƙo sai ka ga yana ƙoƙarin yin campaign ta hanyar ɓata ɗayan. Uba ya dinga uwanku ce mutuniyar banza, ita ma ta dinga babanku ne mutumin banza. To yaro ya tashi, in ya zo wajen babansa yana sukan uwarsa, in ya zo wajen uwarsa tana sukan ubansa, ku gaya min yadda zai ga mutuncinsu su biyun. Amma sai a shirya, ke za ki riƙe shi ko ni zan riƙe shi, me yaron nan yake buƙata za ki iya, ko me yaron nan yake buƙata zan iya. Idan aka yi shawara aka ga zamansa a wajen uwa ya fi, sai a ba uwar bisa sharuɗa da dokokin da za ta riƙe. Idan uban ne sai shi ma ya karɓi sharuɗa da dokokin da zai riƙe, domin maslahar yaron ake so ya tashi cikin daraja da ƙima, ba tare da wannan tasirin rigima da aka yi tsakanin babansa da babansa ya shafe shi ba. Shi yasa wani sai kaga ya tashi cikin fushi, cikin faɗa, cikin rigima ko cikin rashin tarbiya. Wasu rigiman ma hazarcewa take har lokacin aure. Idan aka zo aure, mai neman auren ya fito ta ɓangaren uba, sai uwar ta ce ba ta so. Ya fito ta ɓangaren uwa, sai uban ya ce ba ya so. Mun yi wannan kes ɗin babu adadi, saboda kowa yana ƙoƙarin. Akwai wanda ma yake lalata tarbiyyar ƴaƴan saboda wai ya ra'ayi fansa akan matar, wai ƴaƴansa ne amma yana so su lalace don ya bakanta wa matar. Wata kuma ƴaƴanta ne tana so su lalace don ta bakanta wa ubansu. To kaga waɗannan ai dubba a duba maslahar yaron ba. Don haka shi yasa malamai suka ce maslahar yaron ake dubawa ba nasu ba. Idan tashinsa cikin daraja da tarbiyya da ilimi zai fi a hannun uba, to ya karɓo ɗansa daga hannun uwar. Idan tashinsa cikin daraja da ƙima da mutunci zai fi a hannun uba, uban ya karɓo ɗansa. Ma'ana idan a hannun uwa za a fi kula da tarbiyyarsa, to a ba uwa. Idan a hannun uba za a fi samun kulawa, a ba wa uba. Domin ba haka kawai ake ba uba ba ko a ba uwa ba, sai an duba an ga me uwar take da shi da za ta bashi, me uban yake da shi da zai bashi. Idan uban zai fi kulawa, yana da kulawa, iliminsa, tarbiyyarsa, cin suturarsa, maganinsa zai kula, to sai a bashi. Idan uwar jajirtacciya ce, za ta tsaya ta kula da tarbiya, ta kula da ilimi, ta kula da ɗabi'a da hali, tana ma da cikakken lokacin yin tarbiyar yadda yarinya ko yaro zai tashi cikin kulawa, to sai a bata. Amma wata za a bata yaron sai ya lalace, sai ta ɗora masa kansu ta ci tafi gidan ubanka, ko ba a yi? Ko kuma ita shi a bashi kula da yaron ya ki kula da sai ya lalace, sai ce tafi wajen babarka. Sai ga yaro ya zama mai gida biyu. Ko kuma ka auro matar da ba ta son ƴaƴa wanda ba ta haifa ba, ko ita ta auri mijin da baya son ƴaƴan da ba shi ya haifa ba, sai ka ga yaro ya zama mai gida biyu. In ya je can gidan zai ga babarsa da wani mutum, in ya zo nan gidan zai ga babansa da wata mata. Domin wannan kishiyar babar tasa in ba mai imani mai tarbiya ba ce, ba za ta ba shi kyakkyawan kulawa da riƙo ba. Haka nan mijin babarsa idan ba mai tarbiya da imani ba ne, da tausayi ba ne, da ɗaukan ɗan kowa ɗanka ne ba, shi ma ba zai kula ya auri mace amma ba ya san ƴaƴanta. Ko ka auro matar da ba ta san ƴaƴanka, ko ki auri mijin da ba ya san ƴaƴanki, kuma ƴaƴan nan dole ki riƙe su tunda ƴaƴanki ne. Har ma wani sai ka ji ya sha sawa mace sharaɗi, in fa na auro ki ba ƴaƴanki ba za su zo gidana ba. Dan Allah, wace irin azaba za ka wa mace ka auro ta da ƴaƴa, ka san tana da ƴaƴa, kuma ka ce ba za su zo gidan babarsu ba? Ka raba tsakanin mace da ƴaƴanta. Ko kuma ke kin auro mutum kin san yana da ƴaƴa, kuma ki ce ba kya son ƴaƴansa, in ba kya son ƴaƴansa me yasa kika aure shi? Ki je ki auri wanda bai da mata mana, bai taɓa haihuwa ba. Amma tunda kika auri mai ƴaƴa, to dole ki so shi tare da ƴaƴansa. Kai ma tunda ka auri mace mai ƴaƴa, dole ka so ta tare da ƴaƴanta. Shi yasa wasu matan abin tausayi har ɓoye ƴaƴansu suke in za su yi aure, dan ka san suna da su. Sai ta kifa ɗan yawan ƴaƴanta, ko ta kifa ɗan ma tana da ƴaƴan. Saboda wani da ya ji an ce mace tana da ƴaƴa, to ta zama abin gudu. ƴaƴanki nawa? Da ta ce biyar ko bakwai, sai ce sai an jima. Haka shi ma wani za ga yana ɓoye yawan ƴaƴansa in zai auri mace. ƴaƴanka nawa? Sai ga yana ta shafa ƙeya. Saboda kai gaya mace ƴaƴa ta ji sun yi yawa, ta ce ba ta sansa. Me ye laifin ƴaƴa tunda an riga an haife su? In za ki so mutum ki so shi da ƴaƴansa, in za ka so mace ka so ta da ƴaƴanta, in ba ka so ka je a kwace ba taɓa haihuwa ba, in ma wace ba ta haihuwa kake so akwai su da yawa. Amma ba za ka auri mace ka hana ta mu'amala da ƴaƴanta ba, kuma ka san tana da su. Ba za ki auri namiji kuma ki ƙi kula da ƴaƴansa ba alhalin kin san yana da su. Ko baya halatta ki ɓoye ƴaƴanki, kamar yadda nana Ummu Salama ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama tana da ƴaƴa, tana da Salama, tana da Umar, tana da Zainab. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce zan riƙe su fiye da babansu. Kun ga miji kenan, Allahu akbar, miji uba. Ya ce zan riƙe ƴaƴanki fiye da yadda babansu da ya haife su zai riƙe su. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka ake so mutane su nuna irin wannan tarbiyyar. Duk da kaga ɗa ko akan hanya ne, kaga zai ba daidai ba, ka gyara masa. Tace kai zo, ba haka ake ba, tafi binan, tashi ka tafi makaranta, ku tashi ku je masallaci, ku tashi ku yi sallah. Amma wani gani yake in ya sha, ƴaƴansa sun sha, kowa ma ya lalace. To in kowa ya lalace, su ne za su zo su lalata ɗan naka kuma. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in arada fisalan, idan da uwa da uban suna nufin ko suna so a yaye, ma'ana ya ce ya kamata a yaye shi duk da bai kai wata 24 ba, ita ma uwa ta yi muwafaka. Ma'ana a wajen yaye za a iya samun an taradin, ya zama kowa ya yarda bisa yarjejeniya, ta yarda ya yarda. Wata ran za ka ga kana son a yaye, ita ba ta so, ko tana son a yaye, kai ba ka so. Ko kuma yayan ba maslahaka bane, ba maslahata bane, ba maslahar yaron bane. Ko kai kana so a yi, ita tana so a yi, amma kuma yaron zai cutu. Kaga dole sai an duba waɗannan abubuwan guda uku. Lokacin da za a yaye ya zama ya dace da kai kana so, ita ma tana so, sannan maslaha ne ga jaririn. Yasa Allah ya ce an taradin bisa yarjejeniya, yarda, ka yarda, ta yarda, shine taradin din tafa'ul. Min huma, tsakanin uban da kuma uwar. Wata shawarin kuma aka tattauna, aka yi shawara. Dama ana yin shawara ne ka faɗa na faɗa har mu samu ra'ayi guda ɗaya. Shawara, kun ga Allah ya yarda a yi shawara akan harkar ƴaƴa. Ku zauna, me kike so a yi, me kake so a yi, ya kike ganin yarinyan nan, sai kaga za a yi wasa ko za ka sakarci to wani sai ya kafe kuma uwa ta ga cewa tarbiyar ita za ta lalace sai ta kafe ko uba ya ga tarbiyar isa za ta lalace sai ya kafe amma ba haka ba a dinga yin shawara me kike gani me kake gani ya zamu yarinyar nan me za ta karanta aina me ya kamata ta yi ku dinga shawara na'am ko dala ce fala junaha alaihima so ta nan arabu sai a dauki gaba kuma sai kaga mace tana jin haushin ka ko rabu kana jin haushin ta dan ko rabu iyayenta su mai da kai abokin gaba kai ma ka mai da su abokan gaba wanda ko babu dalilin yin haka in dai ba dama can akwai gaban ba yusa Allah ce fala junaha alaihima babu laifi a tsaya a tattauna a duba maslahar yaro a duba maslahar uba wata kawai maslahar ta za ta duba ita kadai wani shi ma maslaha zai duba shi kadai to ko maslahar yaron ake duba a ina zai fi samun tarbiya da kulawa da kuma ilimi in uwa kika ga cewa a hannun uba zai fi samun kulawa sai ke bashi hadin kai in a wajen uwa zai fi samun kulawa sai ka bata hadin kai almuhimmu yaron nan ya tashi ya wakilce ku a ce danka ne kai alfahari da shi a ce danta ne tayi alfahari da shi ko a ce yarta ce tayi alfahari da ita a ce yarka ce kai alfahari da ita amma in aka ga abu zai lalace to anan ne fa dole ka sa ido ko ta sa ido wata uwa zaka ga tafi uban tarbiya ita ce take tsayawa tsayin daka ta ga yayanta sun samu tarbiya amma ba ruwan uban wani kuma uban da yake tsayawa tsayin daka ya ga yayansa sun samu tarbiya kaga uwa bata damu ba to wanda yafi damuwar shi ya kamata ya tsaya in abu ya girma ya zama abin alfahari ya zama abin takama ya zama mai tarbiya ya zama mai daraja zaka ga kowa ma yana son sa wa in aradtum Allah ta'ala ce kuma in kuna nufin an tastarzi'u auladakum ku nemi wata mata daban ta shayar da danku ma'ana sai ya zama uwar ta kiyarda kamar wacce aya ta faɗa wa in ta'asartum sai ta kiyarda ta ce sam ita ba za ta shayar ba tunda an sake ta ba ta shayarwa ba ta kaza ta ki to Allah ya ce fala junaha alaikum nan ma babu laifi idan ta ce ni fa ba zan shayar ba ga danka shikenan sai ka nemi kai cigiya a cikin danginka ko ƴan uwanka ko ƴan uwanta akwai wata da za ta iya shayarwa sai a bata ta shayar a biya ta kuma dama al'ada ce mai kyau a cikin larabawa da sauran al'ummatai ana shayar da yara shi sa annabi alaihi salatu wassalam zaka ga ai ya sha nono a wajen suwaibatul aslamiya da kuma wajen halimatu sa'adiya da wajen mahaifiyarsa to kaga kenan shayarwar wato ita ma wani abu ne da shari'a ta san da shi sai Allah ya ce idza sallamtum idan kun miƙa musu ma ataitum ko ma ataitum akwai ma ataitum qira'a guda biyu za sallamtum idan kuka miƙa ma ataitum abinda kuka basu bil ma'ruf shi ma a kula nawa ya kamata Allah baya yankewa in aka zo irin wadan sai ce bil ma'ruf saboda a koma zuwa ga al'ada shin a al'ada in an nawa ake biya in za a shayar kuma kaman nawa ga mutum mai arziki kaman nawa akwai wanda in ya bayar za a ce yayi akwai wanda da bayar za a ce yayi kadan akwai wanda in ya bayar za a ce yayi yawa ma saboda arzikin mutane yana bambanta shi yasa Allah in yazo irin wannan gurare sai ce bil ma'ruf al ma'ruf shar'an wal ma'ruf adatan wal ma'ruf aqalan a duba shari'a wacce take daidaita koma wannan idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama kada a tsawa mutum tsalla masa tsada da yawa ka kuma ai masa kasa da yawa yadda ba zai isa ba sannan a duba a al'adar garin idan mutum yayi kaza yayi bajinta ko mutum yayi kaza ya kai ayaba masa to sai a duba wannan al'ada ita ma sannan a duba a hankalce an auna wannan abun nawa ya kamata a fitar ko nawa ya kamata a bayar wattaqullah Allah ya ce kai ku ji tsoron Allah ma'ana kai uba ka ji tsoron Allah ke uwa ki ji tsoron Allah ta hanyar yi nayi bari na bari Allah ya ce ayi to ki yi Allah ya ce a bari to ki bari ku duba maslahar yaran nan su tashi da tarbiya ta musulunci su tashi a al'adu na musulunci su tashi da girmama uwa da girmama uba baya halatta don kun rabu da uwa ka dinga bata sunan uwarta a gabanta ya tana hannunka sai ka nuna mata darajar babarta da yana hannunki sai ki nuna masa darajar ubarsa amma wata kullun ko da dan baya hannunta in ta zo ganin sa sai ta bata masa tarbiya sai ta ce me kake ci me kake sha sai ta fashe da kuka tana duba kumatunsa yayi baki ya rame duk irin hidimar Allah akwai su irin wannan duk irin hidimar da abokiyar zamanta ko wacce aka ba tarbiyyar yaron take yi in ta zo sai ta bata masa tarbiyya ya daina ganin ba ya masa komai ba kawai ta fashe da kuka tana kama kumatunsa tana jujjuya shi tana ga wai yayi baki ya rame ana dukanka an sono ake baka abinci sono ake maka wanka koda ta masa wanka dubu wallahi sai ta bata abin aminci daya koda ta bashi abinci sau dubu sai ta bata abin aminci daya ce Allah sarki da ni ce da kama so uku zan dinga yi ma kuma ƙarya take yi da ni ne abinci so uku da aduna kace da ba za ka rame ba da aduna kake ba zan dake ka ba kuma ta san ana dukan yaro ana rankwashin sa ana masa fada amma sai ta bata wannan abin saboda haka sai yaro yazo wacce take rike shi take wahala da shi sai ta ganin abin za aka yi masa ko ba a samu wannan ana samu haka nan uba zai ba wa mace ta rike masa da kai iya kokarinta wajen cin sa wajen sha wajen sutura wajen magani wajen ilimi wajen tarbiya amma yazo ganin dan sai ga yana jujjuya shi akwai wani case da muka taba irin wannan an rabu uban yana can uwar tana can malam ta yi kisa sa islamiya yara har sun haddace kusan rabin alqur'ani ya tana iyayenta tana kula da su jami'a kiwon lafiya ce ta je ta yi aikin ta ta zo ta kula da yaran nan amma rana daya da aka kawo su hutu gurin sa ko sai musu iPhone 14 sababbi guda biyu ya ba su ya kuma yi connection din su da internet ya hada su da ya bude musu waye malam abin nan da ta sai gashi a kusan sati guda ya rusa ko yara da hutu ya kare aka ce su koma wajen suka ce a su wajen uban za su zauna an sai musu manya-manyan wayoyi ya kai su manya-manyan gurare ya musu siyayya ta rana daya ta daukan hankali ya zo yaran nan kawai sai suka fara dan suna dan sa hijabi ma suna dan jin kunya suna sallah har abin ya fara sussucewa to zo ta kawo mana magana muka sa aka nemo shi ya zo da yara muka ce za ku koma wajen uku suka ce a'a saboda me ka ce ga wayoyi ga abin nan ya sakan musu nan da nan ya sakan musu duniya muka sa aka kwace wayoyin muka ce ku koma wajen babaku ya zo yana kallon su yana kuka suna kallon sa suna kuka muka ce ko kukan jini za ku ce kun koma wajen babaku duk aikin da ta yana so ya rusa dan kankanin lokaci ko kukan jini za ku yi sai kun koma hannun babanku so da uwar ce take tsayawa akan tarbiyyar su shi kuma yana san ya ja hankalin su sai dauko abin da yara suke sha'awa ya musa dan kankanin lokaci sai gashi yana so ya rushe aikin da aka yi kuma an yi aikin shi zai amfana to wannan siyasar da yake son ya ja hankalin su da ita ba siyasa ce mai kyau ba ka nuna yaro duniya can an hana shi an kwace waya a hannunsa saboda kada ya je ya dinga shiga wasu gurare kai ka sai masa sabuwa mai tsada an can an takura shi ba a bashi ya shiga duniyar gizo ya shiga social media kai ka dora shi a social media saboda ka yaro sai ya ji kamar ya fi sakewa a wajen uwa da haka sai ya fara rena abinda uba ya masa to waɗannan kowa daga cikin iyayen nan wallahi ku ji tsoron Allah dan kin rabu da mutum ba yana nufin sai ki lalata tarbiyyarsa ba ko dan ka rabu da mace bai kamata ka lalata tarbiyyarta ba bai kamata ana rike miki da ki zo kina zagin ko kina zargin ko kina bata tarbiyyarsu ba bai kamata tana rike maka da kullun ka dinga zarginta tana iya kokarinta ba wasu kuma sai su mai da dan ma business sai ka gan an sake ta shikenan ta ce sai ta rike da kawai abin da take so nawa za a dinga bata a wata in ta karbi wannan da shi za ta yi ta harkokinta ba ruwanta da tarbiyyar yaron sai abinda take karba daga hannun uba kullum a ce masa lissafi kawo kaza kawo kaza wata ma da muka gano har kudin makaranta sai da ta yi masa kari kudin asibiti ma sai ta hada baki da inda ake zuwa asibitin a rubuta masa magani a rasid na 10,000 alhalin na 2,000 aka sha sai su raba ita da mai rubuta maganin haka a makaranta ma sai ta sa a kara masa school fees sai ta je ta karbo ragowar komai ta an kara masa da aka ta mayar da dan da aka bata riko business na karba kudi a hannun uban ko ba tsayawa take tana kula da tarbiyyar ba wannan sai zai mata hanyar business to da aka kowa ya ji tsoron Allah uba ka ji tsoron Allah, uwa ki ji tsoron Allah, maslaha ƴaƴan nan naku ita ce abin dubawa, ba a hannunki ko a hannunsa ba, a ina zai samu kulawa da ilimi da tarbiya. In gurinsa yafi, ki bashi haɗin kai, in gurinki yafi, ya baki haɗin kai, har ku kai yaran nan zuwa ga inda ya kamata. Amma na ga uban da baya wa babansa magana, saboda uwar ta yi ta cin mutuncin uban, har ya tashi a hannunta baya wa uban magana. Da kyar aka shirya su, saboda irin campaign ɗin dinga masa yana yaro. Haka nan na ga uban da shi ma ya dinga zagin uwar, har suka zama ba sa son su je wajen uwar. To me ya jawo wannan? Ku lalata tarbiyyar ƴaƴanku saboda kun samu saɓani. Saboda haka a kula da wannan, a ji tsoron Allah. Wattaqullah. Allah ya ce ku kiyayi Allah, ku kiyayi Allah. Wa'alamu ku sani annallaha bima ta'maluna basir. Allah ta'ala yana ganin abinda kuke yi. A cikin wannan akwai tsoratarwa, akwai kwadaitarwa. Idan aka ce Allah na ganinka, to an sa maka kwadayi cewa kai abinda zai gani don ka samu sakamako mai kyau. Idan an ce Allah yana ganinka, to an baka tsoro cewa in kana abin tsiyama ko ka shirya abin tsiya, ko da mutane ba su gani ba, to Allah ta'ala da ya halicce ka, shi yana gani kuma zai maka sakamako akan wannan abin da ka aikata, ko mummuna ko mai kyau. Da haka akwai wajabcin shayarwa akan uwa a cikin waɗannan ayoyi. Sannan kuma an nuna mana uwa tana daga cikin masu tausayi. Allah ta'ala ya fi uwa tausayin ɗanta, domin shi ya tsara ma in an rabu lalle a tsaya a kula da haƙƙinta, a kula da haƙƙin jaririnta. Kaga wannan ya nuna mana Allah ta'ala ya fi wannan. Sannan kuma cikakkiyar shayarwa shine wacce aka yi ta a tsawon shekara biyu, amma ga wanda yake nufin ya cika shayarwa. Sannan kuma wato ya kamata a sosasawa wato iyaye mata wajen alallashe su shayar da ƴaƴansu, kamar yadda Allah ta'ala ya ce musu lalle su shayar da ƴaƴansu, to a bata dama ta shayar. Sannan kuma babu laifi idan shayarwa bata kai shekara biyu ba, idan an ga maslahar yayi yaro yafi. Sannan kuma in Allah ya baka ɗa, ya baka kyauta, to ka girmama wannan kyautar da Allah ya maka ta hanyar kula da tarbiyyarsa. In Allah ya baki ɗa, ya maka kyauta, ko namiji ko mace, a kula da wannan. Sannan kuma wato shayarwa da ciyarwa da ɗaukar nauyi yana kan uba. Duk wanda ya aure, to wajibi ne ya ciyar, ya shayar, ya tufatar, ya kawo kayan kwalliya, kayan tsafta, da duk wani nauye-nauye yana kan uba. Ita kuma uwa kula da gida yana kanta. Ta yi wa ƴaƴan tarbiya, ta kula da mijin, ta kula da gidan, ta kula da dukiyar, ta riƙe amanar kanta. Duk wannan ita kuma haƙƙi ne ita ma a kanta, kamar yadda muka bayani a baya. Sannan kuma wato wajibi ne a dinga tattaunawa ko a samar da teburin tattaunawa tsakanin iyaye. In ma ana da aure, to ka zauna ka ce wa matarka, me yake ganin zamu wa ƴaƴanmu na tarbiya, ina ya kamata mu fuskantar da su? Ku dinga shawara da uwa akan ƴaƴan in kuna zaune. In an rabu kuma a samar da teburin da za a dinga jin ra'ayin juna, idan ra'ayi mai kyau ne a ɗauka a yi amfani wato ainihin da shi. Muna fata abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi tuttuɓan harshe ko kuskure, Allah ya yafe mana. Akwai gudunmawa da aka samu abinci na mutum 100 daga minista Sa'idu Alƙali. To Allah ya saka wa minista Sa'idu Alƙali bisa abinci da ya kawo na mutum 100. Akwai 10,000 shi ma a sa asusun marayu. Ina neman aure. Namiji ne yake neman auren ko mace ce take neman auren? To ko ma waye daga ciki, tunda har ya bada 10,000 a ba marayu, ya yi tawassali da wannan, muna fata Allah ya zaɓo masa mace ta gari in namiji ne. Allah ya zaɓo mata miji na gari in mace ce, bisa wannan tawassali da ta yi ta hanyar bawa marayu, ko tawassali da ya yi na ba su 10,000 a saka asusunsu. Akwai shinkafa 50 kg, buhu 5, da kuma taliya a katon 10 daga Dr. Aminu Yuguda, accountant general na ya kuma ɗauki nauyin sa karatun a rediyo da za a dinga sawa, ba a faɗi lokaci da abin nan ba. To Dr. Aminu a accountant general, muna maka godiya, kuma muna maka addu'a, kuma muna maka fatan alheri bisa gudunmawa da ka ba marayu na shinkafa 50 kg guda 5 da taliya guda 10. Allah saka ma da alheri da kuma ɗaukar nauyi da kai a dinga saka wannan karatu a gidan rediyo. Malam Nikurma ne daga jihar Katsina. A karatunka na ji ka ce idan mutum ya sha nonon mace, to ta zama babarsa. To idan mutum ya tsotsi nonon matarsa, ya al'amarin yake. to kai kurma ina jin mai maka fassara ne maka fassara bai karasa fassara ba ina jin ka dauke karatun an magana akan cewa karamin yaro watakila da kaji saurari fassara jiya da kaji an magana akan cewa shayewar babba tana aiki ne akan wanda yake da larura na tashi a wani gida ya girma ba tare da an haife shi ko an shayar da shi ba ana iya shayar da shi daga baya don ya zama